Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a Jamhuriyar Niger a dashin BOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta hanyar sadarwar internet a kodi yaushe ake bukata a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Daula Salim.
A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya. A yau ma 24 ga watan Janairu na shekara 2019, shirin namu zai yi magana ne akan zazzabin bera, wato Lassa fever.
Okay, shi wannan zazzabin da ake ce mishi Lassa fever. Wata zazzabi ne wanda mata da shi kusan shekara 50 kenan a kasar nan.
Kam Amina, kin san an samu barkewar wannan cutar a jihohin Najeriya guda 8, inda akalla mutane 60 suka kamu da wannan ciwon, har ya halaka mutane 16 daga ciki a cewar hukumar yaki da yaduwar cututtuka ta Najeriya. Don haka ne yau zamu tattauna akan wannan, sannan zamu ji ta bakin jami'in hukumar yaki da yaduwar cututtuka ta Najeriya Dr. Jamilu Nikau, dan jin yadda gwamnati ke kokarin yaki da wannan cutar. Har ila yau zamu gayyato likita domin ya kara mana haske akan cutar Lassa fever.
Zamu bude maku layin waya, idan kuna da tambaya sai ku kira, ku yi tambaya ga likita. Lambar mu ita ce 1-202-0-0-0-5-5-5. Kada a manta sai an sa ara alamar ƙari, wato plus, sai a jero lambar. Lambar ita ce 1-202-0-0-5-5-5-6-5-5. Bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafinmu na abota, wato Facebook, inda muka ce shin ko kun san hanyoyin da ya kamata ku bi domin kare kai daga kamuwa da cutar zazzabin bera, wadda a turanci ake kira da Lassa fever. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Farko a yau ta fito ne daga Zaharuddin Umar Abdullahi Bichi, inda yake cewa salam yau da gobe. Matakin da jama'a ya kamata su dauka shine a garzaya zuwa asibiti da zaran sun fara jin wani canji a jikinsu, ko da ciwon kai da zazzabi ko yin amai akai-akai.
Amsar mu na gaba kuma ya fito daga wurin Alikiyari Balamba, inda ya ce salam yau da gobe, muna jiran karin bayani daga gare ku, ku tashi lafiya, Allah ya kare mu da wannan cuta.
Sai Muhammadu Sabiu Sabin Gida, inda yake cewa eh, gaskiya akwai hanyoyi daban-daban da dama da za a bi domin kare kai. Misali, duk wani abu da bera ya shafe shi to kada ayi amfani da shi.
Sai kuma amsar Hassan Isa, inda yace salam yau da gobe, dan Allah a kara wayarwa ɗan karkara kai game ga cutar Lassa, Allah ya kare mu baki daya.
Sai Ahmadu Abacha Machina, inda yake cewa salam yau da gobe, gaskiya ba mu san hanyoyin da ya kamata mu bi ba don kare kanmu daga kamuwa daga cutar zazzabin Lassa da bera yake yadawa. Amma zan kasance da ku ta radio don samun gamsasshen bayani daga wurin likitan da za ku gayyato. Nagode.
To amsa na gaba kuma ya fito daga wurin Dauda Hassan Unguru, inda yace assalam filin yau da gobe, To gaskiya ni dai ban san yadda zan kare kaina daga kamuwa da wannan cuta ba. To amma muna tare da ku domin jin ƙarin bayani daga bakin likita.
Sai Sipiano Gumel Zangon Daura inda yake cewa yau da gobe muna sauraron shawara daga bakin likitan da kuka gayyato a filin shirin yau da gobe ku tashi lafiya.
Sai kuma amsa daga wurin baban gida Bungudu inda yace matakan da ya kamata a dauka domin kare kai daga kamuwa da zazzabin bera shine a tabbatar an yaki bera daga cikin gida tare da kaucewa mu'amala da mutanen da suka kamu da cutar.
Sai ansar Okasha Abdulsalam Koko inda yake cewa muna dai jiran likita domin mu ji ƙarin haske akan yadda mutum zai kaucewa kamuwa da zazzabin lasa.
To amsa na gaba kuma daga wurin Shehu Adamu Rijau ne inda yace to ya kamata dai a wayar wa jama'a da kai akan wannan cuta ta zazzabin lasa domin gaskiya mutane da dama ba su san hanyar bi domin kare kansu daga kamuwa da ita ba.
Sai activist Saifullah Idris Jikamshi inda yake cewa yau da gobe hanyar ita ce mu kula da tsabtace muhalli hadi da rufe duk wasu abubuwan amfanin mu don gudun kamuwa da wannan cuta ta lasa.
Amsa na gaba kuma daga wurin Kabiru Gumel inda yace na farko dai tsafta da share dukan wurare da beraye ke buya a kuma wanke hannu a lokacin da za a gaisa da mutane.
To an samu ta ƙarshe a yau ta fito ne daga Nafisa A Nasir inda take cewa yadda zamu kare kanmu daga zazzabin cutar bera yin tsafta muhalli kawar da bera a ko ina yake tare da tambayar malaman kiwon lafiya.
To masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu.
To madalla yanzu bari mu je ga tattaunawar wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya da Dr. Jamilu Nakau daga hukumar yaki da yaduwa da cututtuka ta Najeriya domin jin me gwamnati ta tanada wajen yaki da wannan cutar.
Dr. Jamilu muna so ka gabatar mana kanka da kanka.
Ake suna Dr. Jamilu Ibrahim Nakau daga sashen lafiyar al'umma ta madafar lafiya ta Najeriya.
Wani ƙarin bayani zaka yi mana kan bullar wannan cuta ta zazzabin bera a wasu jihohin Najeriya?
Okay, shi wannan zazzabin da ake ce mishi lassa fever. Wata zazzabi ne wanda mutane da shi kusan shekara 50 kenan a kasar nan. To wannan shi cibiyar kare lafiya ta kasa wato Nigerian Center for Disease Control. Ta fito ta ce an samu annobar wannan cuta ta lassa fever. Wanda rahoton ta cire ranar 13 ga watan Janairu na wannan shekara ta ce an samu rahoto na kusan 172 wanda ake tsammanin wannan cutar lassa fever. To a cikin su an tabbatar da guda 60 daga cikin 172 akan su lassa fever ne. Cikin wanda aka tabbatar guda 16 sun mutu kuma wannan cutar yanzu a Najeriya yoyi guda 8 suke reporting ko kuma suke bada rahoton kan cewa akwai masu yin cutar a cikin su. A cikin jihohin ya shafi lokacin gwamnati guda 17.
Zuwa yanzu wani mataki gwamnati ke dauka saboda hana bazuwar wannan cutar zuwa wasu sassa?
Okay, to ita cibiyar kare cututtukan ta kasa wato NCDC ita ne take da hurufin irin wannan kula da ruwa da irin wannan annoba ta taso. To musamman ma da yake za mu akwai wata kwamiti na dindindin da suke zuwa kowane sati suke ganin ya cutar lassa fever yake. To amma da aka samu wannan annoban an sanya wani kwamiti wanda ake ce mishi EOC Emergency Operating Center wanda kullum za su dinga zama ko kuma su biya sati suna ganin duka kesin da aka samu na lassa fever wanda ake tsammani kuma ana gwada su a kesin a tabbatar su lassa fever ne ko lassa fever. Kuma orita ma yanzu an tura ba su team da suka ji ainihin setin da ake suka yi rahoton a kowane cutukan suna ba da taimako wajen ganin an ba da kulawa da suke da wani cutar kuma ana bin wanda suka yi amana da wanda suke da cutar a ganin ko su ba sun samu cutar ko ba su samu ba. A haka kuma su ta cibiyar ICDC tana cire wato abin da ake kira press release ko kuma wani sauƙura a wayar kan jama'a inda mutane za su kare kansu daga wani cutar.
A Dr. Jamilu, abinda za a fi so a sani shin wace irin barazana waɗannan jihohi da wannan cuta ta bayyana cikin su suke cikin halin yanzu?
Eh, wannan abinda ita NCDC ta faɗa akan cewa shi wannan cuta ta lakari ba wai mutum ya tsada kare shi ce bane. Wannan cuta ne da ɗaya zai iya kawo annoba, ba ma akwai yanda mutane su kare kansu daga shi. So, already gwamnati sun fara abubuwa a kai, kamar yadda na faɗa an tura cin na masana wanda suka je za su bada adashi da suke cin su gano wanda suke da kitan sai a yi maganin cutar da yake.
Yanzu misali mutane suna garinsu, waɗanne alamu ne za su gane cewa mutum watakila ya nuna alamar kamar wannan cutar ta kama shi?
Okay, abinda mutane ya kamata su sani shi ne akwai yadda ake samun cutar da kuma alamomin cutar. To ita cutar lassa fever su akwai wasu ɓeraye wanda ake ce musu mastomys, su ne suke da ƙwayan cutar. Su ɓerayen ba su da cutar da damar dai suna cire su daga fitsarinsu ko kasansu, wanda in ya taɓa in ya samu adaka da mutum zai iya samun wannan cutar. So ɗan adam zai iya samun cutar ta hanya guda biyu, ko in ya samu in ya haɗaka da ɓeraye mai ƙwayar cutar ta mastomys kenan, ko kuma in ya haɗaka da ɗan adam wanda yake da cutar. Ta hanyar ɓerayen za a iya samun shi wannan a fitsarinsu ko kasan ɓerayen. Ku dafa abincin da mutum yake ci ko ya shiga jikin mutum inda yake da ciwo, ina kuma ko ciwo a jikin mutum in kashin ɓerayen ko kuma tsarin sai taɓa mutum zai iya samu. Su ɓangaren ta hanyar mutum kuma in mutum yana da wannan cutar mutum ya samu lassa fever kenan. In jinin shi ko fitsarin shi ko kashin shi ko kuma duk wani abin da ke fita daga jikin shi ya taɓa wani mutum da bai da cutar, mutum zai iya kamuwa da cutar lassa fever. So alamomin cutar lassa fever suna da yawa. Su halomin su su ne in kwayar cutar ya shiga jikin mutum ko ta tsira ko kuma ta mutum da yake da cutar ya ɗaukan kwanaki 6-11 kafin alamomin cutar su fara bayyana a jikin mutum. So alamomin cutar suna fara zuwa a hankali kafin har yanzu ya tsane. Amma akasari mutane 8-10 wanda suka samu alaka da wannan kwayar cutar, ko da sun samu cutar baya ba sa samun alamomi a jikinsu. Da amini ne kenan, mutane 2-10 ne za su iya fitowa da alamomin cutar. To alamomin cutar da gaggawa za su fara fitowa, za su fara bayyana a hankali, sannan yanzu tsare su ne kamar da farko mutum zai fara samun zazzaɓi, ciwon kai, ciwo a makogoro, amai, ciwon jiki, tari, gudawa, ciwon ciki da kirji. To in kuma cutar mai tsanani mutum zai fara zubar da jini ta baki, ta hanci, da kuma jini a cikin kashin mutum ko kuma jini da ke fitowa ta gaban mace. Kuma in cutar ya ƙara tsanani mutum zai iya samun matsala ta ji, wanda zai iya samun baji ta kunne shi ɗaya ko guda biyu, ko kuma zai iya samun diddiga wanda ake ce mishi convulsion, ko kuma zai iya fita daga hancinsu gaba ɗaya ma zai mishi kenan su gaba koma kenan. Su matasa ciki sun in cutar ya kama su cutar da yanzu tsanani especially in cikin ya yi nisa zai mishi kenan su kusa aikuwa.
Dr. Jamil, mutane ba shakka duk masu jin shirin nan za su san yadda ya kamata duk wanda yake yankunan da wannan al'amari ya faru irin matakan da za su ɗauka, da kuma yadda ita gwamnati ke mai da martani kan wannan yanayi idan ya faru mai barazana ɗin nan.
Kamar yadda na faɗa, gwamnati already ta tura teams setin da suke da jihohin da suka samu wannan annoban wannan barazanan, kuma already an siyo magunguna, an tura jihohin da suke da wannan annoban cututtukan sau da ababen ko magani na musamman wanda ake ce mishi ribavirin. To gwamnati ta riga ta siya duk inda ake da tsoron matsalolin wannan cutar ya daga an tura su. Amma mutane ma iyakansu za su iya kare kansu daga wannan cutar. To hanyoyin da mutane za su iya kare kansu daga wannan cutar shi ne su dinga ajiye abinci cikin abubuwan da ɓeraye ba su iya samun damar su taɓa abincin ba. Kuma a dinga tsaftace muhalli don bikin su ɓeraye suna yaɗuwa ne inda babu tsafta sosai. To za ka tsaftace muhalli ɓeraye ba su samu damar da za su shigo su haifa ba har ma su taɓa abincin mutane ko kuma taɓa jikin mutum da zai iya yaɗa cutar. Wani hanya kuma da za a iya kare kai daga wannan cutar shi ne a dinga zubar da shara nesa da gidajen mutane.
Yawwa.
Ana so a dinga zubar da shara nesa da gidajen mutane. Su ɓeraye suna so inda akwai datti, to amma in ana zuba da shara kusa da gidajen mutane beraye daga wajen jijiyar za su samu dama su zuke idan mutane su kawo inda. Akwai wani hanyar kuma da za a iya kare kai daga wannan cutar shine kuma ba su jinya masu yin wannan cutar. Ya kamata duk lokacin da suka taɓa su mai irin cutar ya kamata su wanke hannayensu da spirit ko kuma da hand sanitizer. Ba a so a dinga sanya abinci cikin rana. Don mu san na sanya abinci cikin rana ba sanin wata ɗan rana za su iya zuwa su bi tsari a ciki ko su yi kasa a ciki da zai iya kawo wannan su yaɗa wannan cututtuka. Sai kuma ma'aikatan lafiya su wasa cikin mutanen da suke da hatsari sosai wajen kamun cutar. Yawancin masu cutar lassa suka zo asibiti za su zo ne da zazzabi da ciwon kai da ciwon jiki wanda yawancin mutane masu malaria ko wasu cututtuka da muke da su za a yi tsammanin irinsu ne. Domin ma'aikatan lafiya bai bi a hankali ba yanzu cewa zai iya samun irin wannan cutar. Shi yasa ake so ma'aikatan lafiya su ma su kula sosai so da duk wanda yake da irin wannan cutar. A gwada shi sannan kuma sa ɗauki mataki kamar su sa safar hannu da kitan sa hand gloves da sa kuma face mask wanda zai kare fuskansu da cutar da kuma sa kaya na musamman wanda kitan shi PPE wanda za su kare duka jikinsu da cutar nan.
Dokta Jamilu ka ce akwai wasu ƙwayoyin magani da aka nufi waɗannan jihohi da su ya wadatar waɗannan magunguna suke ne?
Ita wato hukumar NCDC tana da wannan magungunan isasshe a ƙasa. Duk inda ake da irin wani matsaloli in dai aka yi tabbatar wannan cutar lassa ne insha Allah a kuma gurin da zai magani.
Ya ƙarfin waɗannan magunguna idan mutum da zarar ya sha zai iya samun sauƙi ko kuma sai an kwantar da mutum kamar a asibiti ko wani waje na musamman?
Eh, kamar yadda na faɗa daga baya ba kowa ba ne wanda ya samu cutar lassa zai iya fitowa da shi. Mutane takwas cikin goma wanda suka samu cutar ba sa alamun kokari a jikinsu. To a cikin mutane suke da alamu ne kaɗan daga cikinsu ne shi da za su iya a samun cutar mai tsanani. To shi maganin ya fi aiki ne in aka samu aka tabbatar da cutar kafin ya cikin cikin mutum don bikin shi cutar zai iya affected na wasu important organs da wasu kayan ciki masu muhimmanci a jikin mutum. Domin abin da in abu ya tsanani ba lallai maganin zai aiki ba. Shi yasa ake so in ya samu irin wannan alamu na cutar ya maza ya kira zai asibiti. In yanzu asibiti da wuri maganin za su yi aiki a kan mutum.
Shin magungunan nan kyauta ne ko akwai ɗan abin da ake bayarwa kafin a samu?
A magungunan shi da babu nan musamman shi gwamnati ta riga ta siya musamman don masu irin wasu tunanin su.
Don haka dai ana rabawa kyauta ne ake ba wa mutane?
Duk wanda aka tabbatar da safi ba an zaɓa shi magani.
To a ƙarshe gaba ɗaya dokta wannan al'amari fa na ga har Abuja ma nan an sa cewa akwai matsalar na cikin babban birnin tarayya.
Yanzu kamar yadda na faɗa jihohi takwas sun bada rahoton akwai wannan cutar lassa fever. Cikinsu akwai jihar Ondo da jihar Edo da jihar Bauchi har da jihar CFCT da su Abuja ke.
Yanzu kai tsaye ta waya muna tare da likita Dr. Mustapha Munir domin ya ƙara mana haske. Za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku yi tambaya ga likita akan cutar lassa fever. Dokta, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Barka da shukuwa wannan fili namu na yau da gobe.
Yawo, barka da aiki.
To muna tare da Amina yau. Sannu, Dokta.
Yawo.
Na ce, Dokta, yau muna magana ne akan wannan zazzabin bera wanda lassa fever kenan. Ka san an samu sabuwar barkewar cutar a Najeriya wanda hanyar rahoto na nuna cewa mutane 16 sun mutu a cikin 60 da suka kamu da wannan cutar. Shi ne muke so mu ji mecece ai ita ainihin kwayar cutar lassa fever.
To kamar yadda likita ya bayani.
Yawwa, ni ma an ce dan yi bayani kadan kara mana daga kan bayanin da
virus ce wato kananan kwayan halittu wanda suke zaune a jikin beraye kuma ana daukan su ne ta hanyar bayan gida ko kashin bera ko fitsari na bera in mutum ya taba su. Sannan da yawa jihohin da aka fiya fama da wannan cutar za ka ga mad hanyar daukan su karin bayani da za a kan wancan bayani da aka yi shi ne wanda suke barin abinci kamar ta shanya ta abinci a waje kamar jihohin da suke yawan shanya garin suke ta'amali da garin kwaki wanda a sarrafa shi ana barin wannan abincin cika a waje ko kuma wani shanya dai na abinci wanda beraye za su iya biyowa ko ajiyar abinci kamar a rumbu ko a daki ko a wani waje wanda beraye za su iya shiga. In har suka shiga ta nan ne suke saka wannan suka yi kashi a cikin wannan abincin, to idan aka ci za a ɗau wannan cuta ta lasa. Saboda haka dole a kula da kiyaye tsaftar abinci, ba wai kawai wanda aka dafa ko wanda za a dafa ba, har wanda ake adanawa kaman ko a store ko a rungu ko a shago ko a gida inda ake kaman busasshen kayan miya ko busasshen garin kwaki ko garin abinci. To ta nan dai da yawa wannan cuta take shiga.
To doctor, mutum yana iya ba ma wani mutum?
Ana ɗauka daga mutum zuwa mutum, amma babban hanyar ɗauka shi ne daga ɓeraye na farko kenan. Na biyu, duk wanda cutar ta yi ƙarfi a jikinsa, kamar yadda aka yi bayani akwai wanda zai ɗauka ba ta yi ƙarfi a jikinsa ba, amma duk wanda ta yi ƙarfi a jikinsa to zai iya sa wa mai jinyarsa ko masu jinya na harkar aikin lafiya na asibiti ko masu jinya na gida, ‘yan uwa, iyalai ko iyaye ko wanda ya ce jinyarsa in bai kula da tsafta ba. Mutum zai iya sa mutum, amma yawanci wanda suka fi ɗauka su ne masu jinyar mara lafiya.
To a ruwa akan ɗauka ko a iska, wato a ce ko waterborne ko airborne?
To ana ɗaukan wannan cutar ne ta ana kiran contact, wato idan mutum ya taɓa mara lafiya ba tare da kariya ba, ba tare da ya sa safar hannu ko abin hanci ko kuma abin da in ya taɓa wannan ya zama
kamar zufan kenan, zufan mai ɗauke da ƙwayar cutar.
A sau da yawa ba zufa ba ne, yawu ne ko jini ko bayan gida ko fitsari, wani abu da ya fita daga jikin wannan mara lafiya. Saboda da yawa wanda yake jinya sukan yi harawa, sukan yi gudawa, sukan yi haƙo, jini na fita wani lokacin ta hanci ta baki. To duk waɗannan taɓasin da kai da mutum ya yi ba lallai ya ga wannan ƙazantar a hannunsa ba, amma in dai har ka taɓa wannan baka wanke hannu ba, ka ci a baka, ka ci abinci, to mutum zai iya ɗauka ta wannan.
To likita,
kuma a ce jini ya falla tsawon mutum haka ko ya shiga idansa ko ya taɓa wani ɓangare na jikinsa. Sau da yawa dai duk wanda yake jinyar mara lafiya ba wai kawai cutar lasa ba, duk wata cuta ana so duk mai jinyar ta ya zama yana kula da tsarin kiwon lafiya, da kuma su ma malaman asibiti su ƙara kula da wannan tsari na kariya daga ɗaukan cuta daga mara lafiya.
To bari mu koma ta ɓangaren abinci, kamar yadda ka ce idan ɓeraye fitsari akan abubuwan da ake shanyawa ko kashin ɓera ko wani abu. To akan a yanayin da aka samu haka, kamar ka ajje wani abu da kake tunanin ɓera yayi fitsari akan shi, kamar a ce kayan miyan da kace, kamar yanzu na ajje busassan tattasai nake tunanin ɓera yayi fitsari akan shi ko yayi kashi akai, wanda kuma ina da ƙaramin ƙarfi ban iya zubar da shi in yi asaran shi, akwai wani hanya da ya kamata in bi da zan tsaftace shi in ci kuma ba tare da na kamu da wannan cutar ba?
Ni in ka same ni a likita ka ce mani taya za ka kare kanka, sai in ce a hanyar lafiya a bita da shekara. Duk abin da in dai har ka tabbatar ɓera ya taɓa baka kiyaye ba, ko da a kasuwa ne kuma in kai ne naka ka tabbatar bai taɓa ba, in kuma a kasuwa ne shi ma ka tabbatar inda ka sai abu mai tsafta ne. Amma idan ba ka da tabbas ko ba ka da hali, ba ka da yanda za ka yi, to duk abin da kai baka da tabbas din ɓera ya taɓa ko bai taɓa ba, kada ka ci shi ɗanye ko ɗanye, ya zama abincin da za a yi da shi an tafasa shi, dafaffen abinci ne wanda za a tafasa. Kun ga kamar garin kwaki sau da yawa, ko dai a jiƙa shi da ruwa ko kuma dai a ɗan zuba masa ruwan ɗumi ya ayi te ba, to wannan zai zama ƙwayar cutar in akwai a ciki ba lallai ta mutu ba. Amma idan kamar tattasai ne busasshe misali aka dafa shi na tsawon lokaci, to za a sa ran wannan ƙwayoyin cuta sun mutu. Saboda haka ko da mutum kayan miya ko wani kayan abinci ya saya da bai tabbatar da tsaftarsa ba, na ɗaya ya tsaftace su shi a gida, ka yi ƙoƙari ka sai mai tsafta, sannan duk abin da za ka yi ƙoƙari ya zama abincin da za ka yi ya kamar sha wuta, za a ce wuta tana kashe wani ƙwayar cuta. amma dai gaskiya matakin farko shine tsafta. Kuma duk inda aka yi sakaci da wata tsaftar akwai hadari na daukan wannan cutar ta lasa.
To Dokta, gashi nan mun fara samun kira, bari mu an samu ji domin in sanar da tambaya gare ka. Ga kira nan daga Sokoto. Salamu alaikum, wake magana daga Sokoto.
Sunana Kajuri Jeki Karaye daga Sokoto.
To likita na jin ka kai tsi.
To tambaya ta anan daga likita, wai kasancewa muna cin nama kuma ka san wai ana ce da abinci na dabbobi haka muna aje shi, sai idan bera yayi kashi a cikin fitsari muka ba dabbobi suna iya kamuwa da wannan cutar ta cutar lassa din. Nagode, sunana Kabiru Jeki Kara, ina jira amsar.
A dai halin yanzu gaskiya a iya sanin mu shine manyan dabbobi kamar na gida ba sa iya daukan wannan cuta ba, kuma sa yada ta, so koda za su ci wannan abu da tsirayen hauye ya yi fitsari a kai ba za su dauki wannan cuta ba, kuma ba za su kara yada ta ba. Amma ilimi kullun kara yawa yake, kuma fahimta kullun kara yawaita take. Sannan wani matakin kariya da na manta ban yi sharhi a kan shi ba shine mage ko canwa. Sau da yawa suna maganin bera suna hana beraye zuwa kusa da gida, banda kula da shara da sauran bayanannuka da muka yi a baya ko kuma likita yi.
To Dokta, ga wani kira nan daga Bauchi. Salamu alaikum, wake magana daga Bauchi. Na'am, wake magana?
Kuna magana da Kadora Diga gadan Fulani Warji, daya daga cikin jahungiyar da Alkhairi muka zore shi jihar Bauchi.
To Mallam Kadora, likita na sauraron ka.
Yawwa, to kama wannan cutan da ake magana akan, tambayan da zan yi wa likita, mutum ya kamu da shi ta yaya ake ganewa?
Likita gare ka.
Da nake muku fata alkhairi.
To kamar yadda aka yi bayani shine sau da yawa suna daukan wannan cuta har ta shiga har ta fita jikinsu ba tare da ciwo ya bayyana ba. Wanda kuma ciwo ya bayyana yana farawa ne da zazzabi da kasala da ciwon jiki wanda ba shi da bambanci da kamar zazzabi haka na cizon sauro ko mashashara. Amma in yi nisa sai abin ya kai ga harawa da gudawa har ga aman jini ko haɓu, har ya tsanani ya shiga kuma ɓangarori na jiki da mutum ya tsoma ko ya rasa ransa. Saboda haka a farkon cutar nan tana kama ne da kamar mashashara, zazzabi ne da ciwon jiki da harawa. Kuma duk wanda ya samu irin wannan alamu ya kamata ya gaggauta ya je asibiti a duba don a tabbatar da menene yake damun shi, wannan zazzabin bera ne ko kuwa wani cuta ce, wanda ko da zazzabin cizon sauron ne ko kuma wani nau'i na zazzabi, duka asibiti za a iya ba da taimako.
To likita, bari mu ansa kiran ƙarshe. Ga kira nan daga Plateau, wake magana daga Plateau.
Assalamu alaikum, barkanku da aiki.
Barka ka dai. Barka ka dai. Wa alaikum assalam.
Sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga cikin garin Jos.
To Alhaji Kabiru Highlander, likita na jin ka.
Tambaya ta ne shine a likita, kan cewa tsere sun yawa a kasashen ta Afrika, to ana iya gane irin wannan tsera wanda yake yada wannan ciwo na lansa? Tsera sun yawa, zaka ga akwai kanana, akwai manya, akwai wanda ma in kewa sa ma zai iya, in kana da dan jinjiri zai janye shi. Wanne ne zamu iya gane wacce yana dauke da wannan cuta? Ku
ta Allah ya gane. Alhaji
shi dai beran da ya fi yada wannan cuta shine beran gida da ake ce masa mastomys, wanda ina ga Hajiya Daula za ta iya nemo irin hoton shi ta sa a shafin
na sada zumunta domin su ga irin shi kam.
Na amma kuma an ce hanyar lafiya a jita da shekara, wato kowane bera ma sai a guje shi.
To haka dai kam likita, ga injiniya ya fara daga mana hannu, lokacinmu ya yi. Mun gode kwarai, Allah saka da alheri likita.
To
ma'assalam jama'a, duka anan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. A madadin Daniel Brown da Amina Buhari, auna ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya, sai kuma gobe idan Allah ya saki dawo da mu.
sharewa.